ake da harshen Hausa. Kuma yau Lahadi 14 ga watan Safar Hijiran Manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1433 daidai da 8 ga watan Janairun shekarar 2012 miladiya. Kamar kowane mako muna dauke da wasu abubuwa da dama da suka shafi wannan masana'anta ta shirye fina-finan Hausa wato Kaliwood, wanda da yawa daga cikin fina-finan suke dauke da nishadantarwa, wa'azantarwa da kuma wasu abubuwa da dama da suka shafi rayuwar yau da kullum. To a yau zamu takaita karantu sakonnin da kuka aika mana, kasancewar muna da bakuncin daya daga cikin masu sanya ido kan harkar fina-fine a ilmance da kuma a zamanance da ma kuma al'adance, Shehin Malami a Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda zamu tattauna da shi don jin yadda yake kallon sana'ar a wannan gabar, wanda wasu ke ganin an fara samun sauyi wajen tafiyar da sana'ar, wasu kuma ke ci gaba da cewa har yanzu sana'ar bata wuce abin da ake cewa tambele ko aba ko kuma abin da ake cewa dauri kashi ko kuma bata igiya ba. Amma bisa al'adar gabatar da shirin, kafin mu kai ga gabatar da Shehin Malamin, bari mu ji abin da mamman Sikifa zaiwa malam da sauran masu saurare mabudin kunne da shi. Mamman gare ka. To sannu Saminu Algeta da wannan waka da ake wa Professor Barka da shigowa wannan zaure da ita. Kasancewar kungiyar masu shirye fina-finai da ta yan kasuwa sun dakatar da fitar da fina-finan Hausa har zuwa 6 ga watan gobe don samun tsari da kuma cin amfanin yin fina-finan ga masu yi da kuma kallon fina-finan. Masu fina-finan na ci gaba da kukan cewar yawan satar fasahar da ake musu da kuma haska fina-finan nasu a gidajen kallo da bayar da su haya daga shagunan video clubs daga video clubs ba tare da izinin su ba, wanda hakan ya sa na tuntubi daya daga cikin yan committee da ke kula da matsalar satar fasahar, wato Baba Karami ko kuma Abdullahi Sani Abdullahi, dan jin ko suna da masaniyar wannan kalubale da ke ciwa masu sana'ar fim din to a ƙwarya. Sai ike cewa wannan wani abu ne wanda suke kokarin ganin yanda za su shawo kan al'amarin, har ma mun jawabi kamar haka.
Abdullahi Sani Abdullahi ko kuma Baba Karami, kamar yanda aka fi sanin ka a cikin wannan masana'anta ta shirye fina-finai ta Kaliwood, akwai korafe-korafe da suke yawaita daga masu shirye fina-finan Hausa cewar ana yawan haska fina-finan su a gidajen kallo da sauran wuraren video club ba tare da izinin su ba, wanda wannan suna ganin kaman ja baya ne ga sana'ar ta su. Shin akwai wani mataki ne da ita kungiyar ta ku ta dauka akan haka ko kuwa?
To gaskiya ne wannan abin da ka faɗa, gaskiya ne akwai mataki da muka dauka akan duk mutumin da muka kama yana da hannu yana haska fina-finan mu ba da izinin mu ba. Bari mu baka misali, kaman gidajen kallo, kaman gidajen video club da suke ba da fina-finan mu haya ba da izinin mu ba. Bayan hakan kuma mun gano cewar akwai mutane da suke hada group ko kuma wani joint na cin abinci ko shan shayi suke daukar fina-finan mu suke haska ba da izinin mu ba. To ina so in gaya musu a madadin gamayyar kungiya ta shirye fina-finan Hausa ta kasa gaba daya, mun dauki matakin duk mutumin da muka kama yana da sa hannu zai yi masa hukunci daidai kamar yadda shari'a ta tanada. Kuma abinda nake faɗi babu gudu babu ja da baya, saboda haka ya kamata mutane su kiyaye doka ce, kuma babu wani mutumin da zai yi kirarin ya fi karfin doka. Kuma ina sanarwa daga gobe ranar 9 ga watan Janairu duk mutumin da muka kama zai fuskanci fushin hukuma, kuma mu a kungiyance mun hana ba da izinin mu ba kuma ba mu yarda haska ba.
Sai kuma sanarwar da 'yan masana'antar Kaliwood din suka bayar cewar ba sa goyon bayan cire tallafin man fetur da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi, don haka suna sanar da cewar sun dakatar da duk wani aiki na aiwatar da sana'ar a dukkan fadin arewacin kasar nan. Sun kuma goyi bayan yajin aikin da babbar kungiyar kwadago ta kasa ta kira a gobe Litinin, wato 9 ga watan nan na Janairu. Kuma dukkanin yan kungiyar sun yadda da cewar wannan mataki da gwamnati ta dauka kuskure ne, kuma ya saba da ra'ayin yan Najeriya da ma kasa gaba daya. Sannan a jiya Asabar 7 ga wata, da misalin 11 na safe, aka daura auren Suleiman Bokal da Amaryarsa Rashida Dauda, wanda aka yi a gidan Musa Jalungu da ke Limawa a unguwar Hotor GRA. To da fatan Allah ya sa a yi biki lafiya, ya kuma sanya zaman lafiya da zuriya daya ba ga auren, ya kuma taimaki yan baya. Sannan a ranar Juma'a ta waccan makon da ta gabata ne, wato 30 ga watan Janairu nan na shekarar 2012, Allah ya yi wa Hajiya Asiya ko kuma Hajiyar Fage mai kimanin shekaru 85 rasuwa a asibitin Khadija Memorial Hospital da ke kan titin Haji Kam, bayan ta sha fama da rashin lafiya. Mahaifiya ce ga Garba S. Umar ko kuma Groovy, ma'aikaci a Nasarawa Zonal Education Office da ke nan Kano, da kuma Alhaji Ali Sale wanda shi ma ma'aikaci ne a Fage Local Education Authority. Da fatan Allah ya jikanta, ya sanya aljanna makoma a gare ta, ya kuma baiwa ƴaƴanta hakurin jure rashinta a daidai wannan lokaci. Kafin nan mamman a gurguje, domin ga profesa ya shirya domin ba mu tambayoyi amsoshin da zai ba mu. Kuma dalla sako na farko ce dan Allah ashirin na goma yana nan kuwa daga Nura dan Hajji Abada gidan wanzamai, mai lambar waya 07703619789. To ashirin na goma ina nan kuma yana gabatar da sana'ar sa kamar yanda isa ba. Salam Baharu dan Allah ka gayyato mana Adam E Zango a nan gaba daga Mujahid Faki, mai lambar waya 07703219528. Salam Baharu, mu a wajenmu Sarauniya Film ne kadai ke nuna al'adun Hausawa na hakika a cikin fina-finan Hausa. Daga Abdulmajid Forest Beguwamin Jibir, mai lambar waya 08030912940. To iyakan yan sakon da zamu iya karanta kenan, saboda ga Shehu Malami Professor Abdalla Uba Adamu a cikin wannan zaure. Shehin Malami na Jami'ar Bayero da ke nan Kano, inda ya zama profesa a shekarar 1997. Sannan a shekarar 1999 ya canja sheka daga tsangayar horar malamai zuwa tsangayar hanyoyin sadarwa, inda ya fara nazarinsa da marubuta. Amma duk da haka bai bayar horar da malaman ba, wanda a yanzu haka shine shugaban sashin horar malaman kimiyya da fasaha na Jami'ar Bayero. Manazarci ne jigo a cikin lura da abubuwan da suke faruwa a wannan masana'anta ta shirya fina-finan Hausa, wato Kannywood. Kasancewar da yawa daga masu kallon fina-finai da sauraron wannan shirin na yin tambayoyi game da wasu jarumawa ko masu aiwatar da sana'ar shirin fina-finan Hausan. Shin ko ƴan asalin jihar Kano ne? Mai yiwuwa mutanen na yin tambaya ne saboda ganin Kanon ita ce cibiyar yin fina-finan. To Shehu Malamin haifaffen unguwar Daneji ne da ke cikin birnin Kano. Sannan kuma shi ma yana daga cikin waɗanda tarihin masana'antar ba za ta cika ba sai an faɗi irin gudunmuwar da ya bayar wajen ci gabanta da kuma ƙalubalantar wasu abubuwa na kuskure da ya gani ko yake gani a cikin da yawa daga cikin fina-finan Hausan da ake yi a yanzu. Kazalika shi ma mashiryin wasu fina-finan ne, wato producer ne, wanda za ku ji sunayen fina-finan da ya shirya da bakinsa. Hakanan yana kuma da cikakkiyar rijista da kungiyar jaruma, wato Guild of Artists, ko kuma a ce bangaren jaruma da ke fitowa a cikin fina-finan Hausa. Wato Shehin Malami dai jarumi ne, kuma mai yin sailing ne ga duk wanda yake so ya casting ɗinsa, amma a fim ɗin da za a ce ya fito yi rawa da waka ko da yake abokin rawa da wakan tasa inda za a yi to ta riga ta yi aure. Saboda haka malamu ne muka barka da zuwa.
Yau barka fa da yaro.
A jama'a masu saurare ga mu da malam a cikin wannan zaure kuma muna da tambayoyi da dama da mu da ku da kuke sauraron wannan shirin za mu so mu ji amsoshin su daga gare shi musamman a matsayin sa na malami kuma uba kuma jigo sannan masu kokarin daidaita tafiyar da al'amuran waɗannan fina-finai zuwa ga al'ada da kuma tsari na zamantakewa Bahaushe. Amma da farko malam za mu fara ne da jin shin wani irin kalubale ake fuskanta a wajen nazari ko kuma mu ce sa ido irin abin da wasu ba sa so akan wasu abubuwa da mutane suke yi dan amfanin al'umar musamman abin da ya shafi harkar rubutu ko kuma abubuwan da suka shafi nishadi wanda ya hada har da fina-finan Hausa.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. To wannan babban magana ce kuma babban tambaya ce cewa wani irin kalubale ake fuskanta ga mu manazarta muke fuskanta.
Haka
babban kalubalen shine masu nishadi ko kuma manshadantan Hausa ba su yadda da kalubalen ba su yadda da kalli abun su ka ce akwai matsala ko akwai kuskure ba. Su a wurin su abinda duk suka yi daidai ne yana da kyau. Da zarar ka ce a wuri kaza an samu matsala to sai a ce ai hasada kake kushe kake yi gulma kake yi baka son ci gaban sana'ar Bahaushe shine kadai yake durkusa sana'ar wani Allah ya dauka ka mutum ya zama superstar yayi kaza kai kuma ka zo ka ce ai akwai wani abu. Bayan kowace sana'a da ake yi akwai wa'ansu jigogi na yin wannan sana'ar, akwai wa'ansu hanyoyi na yin wannan sana'ar, ba kai ka fara fito da ita ba, kafin ka fara fito da ita wa'ansu sun fito da ita, wa'ansu sun zauna sun yi ta sun tace ta sun fito da wa'ansu tubalaye na fahimta na wannan sana'ar. Saboda ba kai saka zo ka ce kawai wai kai ka kauce wannan tubalayen kuma ba za a ce da kai ka kauce ba ka ce ane maka hasara. Wannan shine babban matsalar duk manazarta suke fuskanta. Babu wani manazarci zai wani dan Hausa ko mawaki ko marubuci ko dan fim hasada kushe dan me za ka yi masa hasada? Kai an maka hasada ne akan abin da kake da shi? To amma mafi muhimmanci shine akwai kaidoji da ake bi na kowace sana'a wanda yake idan aka bi wannan kaidojin aka bi wannan a mizanin kaidojin ka kauce to dole a ce da kai ka riga ka kauce ko su kansu manazartan mun kan mu akwai inda muke kaucewa kuma a gaya mana a ce mun kauce ba za ka yi rubutu haka kawai ka je ka aika mujalla ko kuma wata kasida ka ce a aika a buga ba, a'a sai an bi wani ma'auni na daidaituwar rubutun da kai idan bai daidai ba sai a ce da kai a ka dawo ka gyara kafin a saki a buga wannan abun. Ba kuma za ka ce a ne maka hasada bane idan an ce ka gyara, a'a ana so ne ka bi abun bisa wasu ka'idoji. To babban matsalar da muke fuskanta manazarta da masu shana'a da nishadin fina-finan Hausa da ma duk gabaɗayan su shine gani suke zuba musu ido ake yi akan abun da suke yi dan a kushe su ko kuma a yi musu hasada. Kuma wannan ba shine a gaban mu ba, saboda in kai mutum hasada kai masa kushe ba wani abu za ka samu ba ko ba haka ba, saboda haka ba wani fa'ida na ka ce ka nuna wani abu bai iya ba. A'a wannan sana'ar tana da ka'idoji, wannan sana'ar tana da wasu manufofi, dole ne ya zamanto in dai kana son duniya ta karbe ka ka bi ka'idojin nan ka bi manufofin nan. Wannan shine babbar wato kalubalen da ake fuskanta.
To malam, kasancewar a yanzu duniya ta mayar da fim wata hanya ta propaganda wato ta yada manufa ko kuma a ce hanya mafi saurin isar da sako ga al'umma, sannan har wa yau fim din ya zama mawakilcin jinsi ko al'ummar da aka yi wannan fim din da yaran su, amma kuma gashi har yanzu akwai waɗanda suke kallon sana'ar fim musamman na Hausa a matsayin abin kyamata da nisanta saboda ganin bata wuce abin da za a ce a dauri kashi ne ma ko kuma a bata igiya ba. Shin me za a yi kokarin wayar da mutane kawunan su fahimci cewar fim din nan ya riga ya zo a cikin wannan karni tun ma ba a yanzu ba, daga gurin ku ku da kuke malamai kuka san ina aka fara kuma ina ma za a dosa?
To shi manazarci babu ruwansa
haka
da sakamakon abin da ake yi. A takaice idan na zo a matsayina na matarci ba aiki na ne in gyara ba, ba aiki na ne in ce ga kuɗi in zuba jari ko kuma ga wani abu, ba aiki na ne in nuna dangantaka tsakanin daidaituwar abu, tsarin abu da kuma yin yadda abun yake.
Haka
ina fata ka fahimta, saboda ba wai ba manazarcin da zai zo don ya wani gyara, a'a zai zo ne don ya nuna kurakurai in ya so masana'antar su ne za su gyaran
da kansu.
Eh to wannan abin da aka faɗa gaskiya kamata a yi, mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza. To abin da yasa ake ganin kyamata a yanzu saboda kusan zan ce kaucewa manufar yin fim din da aka yi tun farko, ai lokacin da su kasu mu yaro suke yi ba a kyamatar su. To amma yanzu kuma kusan duk dan film da yake yanzu a Kano idan aka yi masa magana sai Kasim Yara sai ya ce ai wancan zamanin ya wuce yanzu zamani ya zo an samu wani zamani na ci gaba saboda haka su ganin abinda suke yi na yanzu shine ci gaban abinda ba fahimta ba shine har yanzu akwai bambanci tsakanin yadda Bature yake bada labari da yadda Bahaushe yake bada labari Bahaushe yana bada labari kai tsaye ne ka dauki rula ka jata daga farko zuwa farko to haka Bahaushe yake bada labarin sa amma Bature ba akan rula yake bada labarin sa ba akan zare yake bada labarin sa wato akwai markwada-markwadar shige-shige to yadda abinda muke fuskanta shine yanzu ana dauko tsarin yadda Bature yake bada labari sai a dauko shi sai a dambaro shi akan yadda Bahaushe yake bada labari to sai ga an samu sabani su Kasim Yaro da ake ta maganar su sune suke bada labarin a yadda Bahaushe yake bada labarin sa amma yanzu yan Kano Wood su suke bada labari akan yadda Bature yake bada labarin sa kuma su suna ganin yin haka kamar wani ci gaba ne saboda suna yi wa duniya ne wannan ko daidai ba ko kadan ba haka bane saboda ba su kade ne yan Afrika bakake wanda suke yin fina-finai domin duniya ta gani ba amma ba wanda ya san abin da suke yi akwai mutane bakake wanda suke yin fina-finai da yawa a Afrika kuma an karbe su a duniya a America a England a Europe a France a Germany ana nuna fina-finan su a gidan talabijin ana nuna fina-finan su a gidan sinima kuma ana nazarin fina-finan su misali Sambani Usmani Sambani Usmani daga Mali yake ai daga Senegal yake shi yayi fina-finai kamar Borom Saret Niyaye La Noa di aka dandan Mandabi Hala Shaddo wanda aka fi sani shine Hala to Sambani Usman gaba ɗaya fina-finan da yayi ba su fice guda 10 ba amma an kana magana abinda ake kira sinimar Afrikiya wato African cinema Sambani Usman shine
tarihin sinimar ita kanta Afrika
wanda ma ya fara yin shine ma ya fara yin film a Afrika baka fata bayan shi a Burkina Faso akwai Idrissa Wadrego Idrissa Wadrego ya yi wani film da ake kira Yaba wannan film din Yaba wato sanan film kaka grandmother
da yaran
nasu irin Bambara da sauransu to sun riga sun ya samu daukakuwa a duniya gaba daya mutane sun san shi in ana magana fina-finai za ka ga shi ne kuma kauyuka ne a cikin zanzurin tun tsabakin kauye ne ba za ka karfe kwaya daya ba a cikin film din bayan Burkina Faso anan dai Burkina Faso kai akwai Gaston Kabore wanda shi ma shahararre ne yayi Windi Kuni Zamboko Rabi da kuma Budiam wanda ke su ma fina-finai ne da ake ganin cewa fina-finai ne wanda suka tashi a Chad wannan kusa da mu inda kullun ake cikin masifar yaki akwai Muhammad Salih Harun shi ma yayi fina-finai da yawa kamar Abuna Darat Zegze da sauransu wayannan kadan ne daga cikin fina-finan da suke a Afrika wanda ke a cikin Afrika din nan suna yin fina-finan da suke nuna rayuwar su al'adun su tarihin su jama'a su wanda kuma tura suke sha'awa su gani ba wani Bature da zaka burge shi dan ka zo ka nuna wani zamani ba wani Bature da zaka burge shi dan ka nuna wani dankareren gida a cikin wani film Bature in kana son ka burge shi ka nuna masa bukka ko ba haka ba kana son ka burge shi ka nuna masa akushi ba ka nuna masa plate da wani abun nan ba duk wannan kyalkyalge galan ba burge shi yake ba wurin shi bata lokaci kake ko su ma kansu yan Nollywood din da ake ganin kamar sun samu karba ba wani karba suka samu ba wa'anda suke kallon fina-finan Nollywood a America da Germany da Europe da sauransu ba turawa bane bakaken fata ne yan Afrika mazauna wurin suke kallon su ba wani baturen da zai tashi je ga wani film din Nollywood saboda bai ma san baya jin turancin da suke yi to saboda haka dalilin da yasa aka kaucewa alƙiblar shine ganin cewa wai ana son ai zamani ai ana abu na zamani saboda a matsayin yan film mun dauki cewa in kace wai zamani kana nufin duk wani abin da yake al'ada ka ne ka kawar da shi duk wani abin da aka dora ka akai ka watsar da shi idan ka watsar da shi shine kai zamani to kamar da na ga maka akasari kuma fahimtar da ake da ita shine yadda mutane muke dauko film tsarin film na Bature muke dambaro shi tsarin film na Bature yana bin wato matakai uku ne shi ake kira 3-act stage akwai na farko ana zauna lami lafiya sai na biyu wata masifa ta faru aka warware ta sai aka sake dawowa na uku zaman lami lafiya to a tsarin
resolution
to a tsarin fina-finan Hausa labaran Hausa babu wannan saboda haka yanzu ka dauki film kamar wanda aka yi Adam Siyalo a ciki sai aka nuna su wayannan matan ni ban san sunayen su ba yanzu amma sun sa kananan kaya sai ga Jamila Haruna Allah ya ji kanta da gafara ta zo tana yi musu fada to yanzu idan mutum ya dauki wannan scene din kawai sun sa kananan kaya a falo suna shashanci sai ya yanke hukunci ya ce ai kaga irin ta yan fina-finan Hausa suna ka sa kananan kaya ana iskanci ana menene to a nazarce a kuma tsarin labarin Bature abun bai kare ba saboda a ƙarshen film din hijabi suka dinga sawa suka nuna nadama da kananan kayan da suke sakawa to kaga shi Bature sai da ya nuna wani mummunan abu zai ya fara nuna mummunan abu kafin ya nuna an jange an wanke an canja an zama mai kyau Bature haka yake Bahaushe ba haka yake ba Bahaushe shi kai tsaye zai nuna maka zurga yadda labarin yake to wannan wato rashin jituwar tsakanin salan ba da labari na Bahaushe da salan ba da labari na Bature shine yake kawo babban
matsala ta farko a wajen fina-finan
a wajen fina-finan
haka ne
sannan fahimtar mutane cewa ai su abinda za su datsu wannan kananan kayan da aka saka to akan wannan sai a yanke hukunci ba tare da an tsaya an ga yaya karshen ya dire ba to kaga wannan shine ya dan bambanta
wato malam bayanan ka anan kana nufin cewar su masu yin fina-finan sun kasa fahimtar hanyar da ya kamata su fara dora mutane akai wajen yin fina-finan nasu domin gashi daga mutanen da kallon safo ma anan kusan mutane hudu daga cikin su mutum uku dukkaninsu kusan sunayensu na musulmai ne kuma sun yi fina-finan da a duniya ba za a iya mantawa da su ba to shin baka tsammanin cewar wannan yana daga cewar ainihin waɗanda suke cikin harka kamar tun Kasim yaran mai yiwa yanzu sun ja baya ne sun nade hannuwansu sun zirawa yaran idanu shi yasa ake samun wannan matsala
shi ma yaran abin da suke faɗa kenan mutum sai gaji ya ce kai film dina ne kuɗi na ne dukiya ta ce kasuwa nake yiwa ni ba ruwana da wani al'ada sun sha faɗa sun sha rubutawa a cikin mujallar film su ba al'ada suke ba akwai wanda ba aka yi masa magana da al'ada ya ce al'ada banza al'ada wofi shi ba al'ada ce ta kawo shi ba shi neman kuɗi ne ya kawo shi kuma mata da yawa yan fim an yi hira da su a cikin mujallar fim duk wanda ya duba na baya zai gani sun ce fa abin da ya kawo sana'ar nan kuɗi ba al'ada ba to saboda haka za su gaya maka su ce kuɗin su ne suka je suka nemo wanda duk yake son ya yi fim ɗin al'ada shi ya zuba nasu jarin ya je irin wannan kalubalen da ake yi wa masu za idan kenan to saboda haka su Kasim ya raba wai ja baya suka yi ba a'a ƙarfinsu aka bi saboda an riga an shigo da wani abin da kuma zamani mutanen yanzu suke so suke sha'awar a gani ya kaji mutum ya kushe abu ya ce da kai baya so Allah ya tsine Allah ya wadare amma kuma yana sha'awarsa sai ka ga ya da Allah ba ni ma in je in gani to kuma su yan fim din masu wannan aqidar sun dauki cewa to tunda yake kasuwa suke kuma ana so kasuwa tana so saboda haka su ba za su daina yi wa kasuwa ba saboda haka canji in dai ana son canji to daga mu masu kallo ne za mu yi canjin
gaskiya ne kuma wannan jawabin da kake malam sai nake ganin akwai wasu waɗanda suka shirya wasu fina-finai a kusan shekaru 5 zuwa 7 baya fina-finan da ake ganin za a iya Bahaushe zai iya daukan sa ya shiga gida ya kalla da ƴaƴansa a kuma dauke shi waje a kai shi a nuna amma da suka saki fina-finan a kasuwa sai izama gaba ɗaya fina-finan ba su wani tasiri ba balle ma har waɗanda suka shirya din su kwadayin bari su sake shirya irin waɗannan fina-finan yana daga ciki kamar irin su Dan Azumi Baba kamar irin su Ahmad Muhammad Sarari da fina-finan fim din sa na Waraka kamar Dan Azumi Baba na wancan fim da ina mun namanta sunan fim din wanda ya sam
Juda
to waɗannan fina-finai kusan abubuwa ne da kuma su kansu ma waɗanda a yanzu ake magana cewar an yi wasu fina-finan amma cewar ba a zo da irin wannan kamar yadda kai magana ba an samu su masu shirya tun da kuɗin su suka sa sun sha kashi shin menene kiran da ya kamata a yi wa mutane domin tunda dai sana'ar fim din nan ta zama wata hanya ce ta isar da wani sako kuma hanya ce ta nishadantarwa menene ake ganin ya kamata mutane al'umma kamar yadda kace alhakin mutane ne yan kallo su ya kamata su bayar da kafar da za a samu gyaran da zai a tafi dodar a kansa
su kansu wayannan yan West African films din kamar yadda kiga maka su Usman Sambani da sauransu ai ba a kasar su suke yin cinikin ba
haka
idan sun yi wayannan fina-finan an fi sun fi yin ciniki a waje
haka ne
a Europe ta kamemi Netherlands Germany France England da kuma United States anan suka fi karfi suka fi yin ciniki ba wai a kasashen su ba saboda su dama ba suna yin fim din bane dan mutanen su suna yi ne don su nuna wa duniya wani abu na rayuwar su saboda haka idan ka yi fim mai kyau mai inganci wanda yake kana da karfin da zaka kai shi Pespaco da ake yi to tabbas zaka samu irin wannan daukakar da ake nema taka kuma wani za a kira ka a ce da kai ka zo mu yi collaboration wato mu yi yarjejeniya saboda mu yi fim tare taka mutanen masu yan fim din Indonesia suka dinga yin fina-finan da ya janyo hankalin wayansu daga cikin manya-manyan jaruman Hollywood kamar Steven Seagal wanda ya sha zuwa Indonesia din yana yin fina-finai da mutanen Indonesia to mu ma idan ba an riga an fara yin fina-finan da suke tsantsan zaka zauna ka yi su mene kuma ka tallata su ba wai kawai ka kai su bakin bata ko kofar mai ka aje ba a'a ka tallata su ta hanyoyi da yawa, ta internet ne, ta yin website ne, ta yin abubuwa da yawa, ta yadda mutane za su san da shi. Har a fara wani producer a wani guri ya gani ya ce kai yana son wannan film din, don Allah kawo mu saki sarrafa shi saboda mu watsa shi ya shiga yaro. To idan dai ba haka aka yi ba, to abin yana da wahala. Kuma wannan nake jin zai yi ne magana ne wajen kuɗi, wajen wato jarin da mutum zai riga ya zuba. So shi yasa kowa yake son ya sarika noki, ya zo ya dan fur haka, ya dan cafke abin da zai cafka, shikenan ya je ya canja sabuwar mota, amma da hali ya ƙara aure.
To kuma gashi cewar a yanzu harkar ta zama kamar wani abu da mutane suka dauke ta ma kamar harkar cin abincin su, ko kuma wani abu ne da ya zama gidan kowa, kusan gidan kowa da akwai a nan arewacin Najeriya da sauran wasu kasashe da suke makotaka da Najeriya ta arewaci da ma yammaci. To amma kuma gashi har yanzu an kasa samun mutane masu ilimin, ko kuma waɗanda suke hango abin da ya kamata a yi, da kuma ƴan kasuwa su shigo su zuba jarin nasu domin harkar din ta dore din har akai ga wancan gacin da za a dauka fina-fina a fita da su waje. Shin malam menene ya kawo hakan?
Dalilin da yasa kamar da na gaya maka, wato scaling da ake dora labarin fina-finan ne
yayi rauni,
ya janyo matsala. Shi yasa tuntuni duk wani shigowar da muka cikin sana'ar akan labari muka fi mai da hankali, ba akan production ba, ba akan acting ba, akan labari. Ya zamanto cewa an yi labari ingantacce, an yi labari tsayayye wanda zai. To mutane kamar da na gaya maka, idan an tashi yin film ana yin shi ne yadda Bature yake yin film. To kuma ya suka ma watsar da wannan, suka dauke yadda India suke yin film. To yin wannan shine yake sa mutane suke kyamatar abun. Za ka ga wasu da yawa ba sa ma sha'awa su ga fina-finan saboda sun gani sun san inda aka nufa. Da an dan fara labarin daya biyu uku sai tirin-tirin sai kuma haurawa da waka. To wannan shine yake wato wofantar da film din. Duk wani sako mai muhimmanci, za ka ga film akan rabon gado, ko film akan yancin mata, ko film akan wani abu, amma da an dan nisa sai kawai a duro maka da wani abu wanda yake ya wofantar da film din.
Ya wancan sakon ya kauce.
Kware da gaske. To ai shi yasa DFID da suka shigo muka gaya musu cewa kada a yadda da wani film din da yake da rawa da waka. Duk fina-finan DFID da aka yi ba wanda yake da wata rawa da waka.
Kuma da suka shiga kasuwar sun yi tasiri a zukatan mutane da gurin yan kalla.
Kware da gaske. To kaji dalilin kenan, dole a samu hanyar da za a canja alƙiblar labarin ya zamanto cewa kana da labari. To amma wayansu Allah bai ba su fasahar su kirkiro labari wanda zai iya yin maganar da ake so ba. Shi yasa sun fi gane su je su wanko na India ko na America ko na 'yan kudu, sai su wanko shi su saka shi.
To masu saurare shirin filin fina-finan Hausa ake saurara don ku masu kallo da kuma shirya fina-finan Hausan. Kuma za a iya sauraron wannan shirin kai tsaye a www.freedomradio.nig.com. Kuma za a iya aiko mana da saƙo ta lambar waya 07-330-3320, ko kuma aiko da sakon email ta balarabamurtala@yahoo.com. kuma a lokacin da muka bude lambobinmu domin kira ko kuma bayar da wani tsokaci ga Shehu Malami, za a iya kira ga waɗanda suke wajen Kano a 06-944-243 da kuma 06-944-245. Don haka kafin mu ci gaba, mamman Sikifa gare ka kafin malam ya dan sarara. Malam Sandako.
I will leave this to you so that you can.
Yes, inshallah. To madalla mamman Sikifa, akwai wani film guda ɗaya, duk da za mu yi satar hanya ne mu faɗi wani abu, ya kai ga cewar wannan film har an sa masa gasa. Kuma za ku ji mu duk da ƙarshen shirin kowane film ne. Kuma labari ne da yake nuna yadda wata yarinya Momi Kaduna, wadda ta fito a matsayin Samira, ta sadaukar da rayuwar babban wanta, wato Aliyu ko kuma Zaharuddin Sani, wanda ya tsaya tsayin daka wajen ganin ya tsaya ga sharaɗin da ya ɗauka a wajen mahaifansu akan tabbatar da rayuwar Samira bisa tsari na gaskiya. Amma zaƙin shauƙin soyayyar da Samira ke yi wa Adam saurayinta, wato Sha'aibu Lawal Kumurci, yasa suka kulla yadda za su kashe Aliyu dan ganin sun cimma burinsu a rayuwa. An ce kuskure ɗaya mutum ke yi, amma wajen kokarin mayar da shi ba kuskure ba, yakan iya saka ransa cikin motsin da zai sa shi ya ci gaba da yin kuskuren da za su sa har ya kai ga wasu su fara masa kallon a falaganga ba rufi. Dalilin zai iya kai shi ga tona asirin kansa da kansa ga wanda bai yi tsamanin ganin su ba. Jama'a, filin motsin rai, za ku ji mu da inda aka kwana aka tashi, inda aka sa gasa ta cin atamfofi, turaman atamfofi, da kuma shadda, da kuma waƙoƙi, da rediyo, sannan da agogon bango. Malam, a karo na biyu gashi mun sake dawowa gare ka, ga kuma masu saurare nan har sun fara bugo waya da yiwo saƙo. A yanzu a wannan gaba da ake ciki, wannan masana'anta gashi ta kwashe shekaru 20 har da ɗuriya daga kafuwarta a lokacin da aka fara kiranta da sunan Kannywood, bayan ƙani ko kuma ɗan uwa ya mata wannan laƙabi a lokacin da ake tsammanin ba inda za ta kai ma. To a yanzu shin me ake ganin wannan masana'anta ta kai gacin da za a iya nuna ta a duniya, ko kuma za a nuna waɗanda suke zagayenta cewar ga abin da ta samar?
To magana ta gaskiya, idan dai za a bi gaskiyar lamarin, ba inda aka ce.
To fa
babu wani bambanci tsakanin fim ɗin da aka fitar da shi a watan Maris 1990 da fim ɗin da aka fitar da shi jiya.
To bala, akwai mafi na finin da an kalla yanzu kuka ake.
Eh, wancan ma lokacin ma su ma an kalle su kuka ake. Babu wani fim ɗin Hausa da zaka iya gani wanda ka taba ganin shi
haka
ka san a me sunan ma fim ɗin. Yanzu ka dauki fim ɗin Hollywood kamar Commando. Ko wanne daga cikin Commandos din kana ganin shi, ka san Commando 1 ne ko Commando 2 ne ko Commando 3 ne.
Haka
ma a Predator. Haka ma Die Hard. To abinda nake son nuna shine fina-finan namu a tsaye suke chak a wuri daya.
Har yanzu da wurwura ake a cikin wuri daya.
Ai yanzu kai labarin wani fim da za a yi gasa akan sa, labarin soyayya ne. To tun daga farkon sana'an masana'antar da labarin soyayya aka fara, har yanzu akan sa ake.
Kuma har yanzu ba matsa ko ina ba.
To wai min a aka matsa. Idan kai magana sai a ce ai soyayya ake so. To saboda haka akan dai jigon nan na soyayya akan sa ake. Akan abin da ya canja costume din. Da ana yi da
kayan da ake sawa,
yan manyan kaya haka na mutunci, sai aka shiga wani zaza na Amerikanci, na niganci, da kuma aka zo aka yi ta abubuwan da ake ta yi na hukumar ta ce fina-finai, sai kuma aka dawo yanzu ana sa irin kayan Senegal. Amma dai abu ɗaya dai ake yi, jigo ne ɗaya, soyayya soyayya soyayya, babu wani canji. Saboda haka wani cigaba aka samu a labarin. In kai magana cigaba a fina a kyamarori da wani iya ɗauka da menene, waɗannan kyamarorin dama can suna nan. Talauci ne yasa ba mu san da su ba.
Sai yanzu
da ke kudin sun fara zuwa aka fara neman su. Amma dama can HD camera tana nan, ba sana'an masana'antar ce ta haifar da ita ba. Sabanin misali film din Avatar na James Cameron, wanda yayi shekara 15 da rubuta shi, amma bai fara abin din
shi saboda
ba a fito da fasahar da za a yi abin da yake so ba. Sai da ya ga wani film ana kiran shi Lord of the Rings, a ciki akwai wani aljani ana kiran sa Gollum, wannan mitsitsin mutum wanda shi ne mai da zoban
na Peter Jackson.
Yawwa, to shi ke da zoban ma shi wannan dan aljanin mai kwalakwalan ido. To sai da ya ga an yi wannan an suranta shi, sannan ya ce yanzu ne za a iya yin abin da nake so ina Avatar. To kaga technology din, wato fasahar da tasowa take yi, mutum ya sakamakon labarinsa ya kirkiro ma da sana'a da fasahar. Amma mu ba haka bane. Mu duk wani wanda kaji ya ce da kai yana amfani da HD camera, yanzu ne ya samu kudin yin amfani da HD camera. Dama can akwai HD camera, ba wai wani abu ne sabu, ba kuma labarin ka ne ya sa yanzu aka ce bari a kirkiro HD camera ba. Dama can akwai ta, baka da kudin ne, amma yanzu Allah ya kawo kudin sai amfani da ita. Saboda haka idan ka ce wai ai ana daukan hotuna masu inganci, sound masu inganci, kudi ne ya samu ake sayan kayan da za a yi amfani da su, ba wai labarin namu ne ya janyo aka kirkiro wannan fasahar don mu amfani da shi ba.
Wato har yanzu labarukan ba su kai yanda za a fara gwaji da su ba.
Ba shi na ga maka yanzu kai magana da za a yi gasa, kuma labarin nan na soyayya ne za a yi, menene za a hada baki a kai, duk dai iri ɗaya ne dai. Ina so, iyaye ba sa so, ko kuma iyaye suna so, ni ba na so, shi ke nan dai a nan ake kewaya.
To malam, yanzu cewar wannan fina-finai na Hausa sun zama soyayya, kana ganin baya da jibinta da cewar ana ganin su masu yin fim din shekarunsu ba su kai mizanin da za ce za su yi wancan tunanin ba? Haka nan su masu kallon galibi ana cewar ai mata ne da ƙananan yara, suna din da suka fi zama su kalli fina-finan manyan ba za su iya zauna ma su kalla ba sai dai mutun ya je ya mika kudi a kasuwa a sa masa a leda ya kawo ya ba ƴaƴansa su zauna a matsayin nishadantarwa ne bai ma damu da isan menene a ciki ba
me yasa matan da kananan yaran ku suke kallon fina-finan Hollywood suke kallon fina-finan Hollywood ai ba wai fina-finan Hausa kadai suke kallo ba suna kallon fina-finan America suna kallon fina-finan Nigerian films saboda haka ashe suna da fasahar da za su kalli fina-finan da suke aka kauce daga labarin soyayya saboda haka ni gani nake wato cin mutuncin mata ne ma a ce wai kwakwalwar su da fasahar su bata wuce kawai a musu labarin soyayya ba suna da fasahar su suna da basirar su suna da nasu nanin kuma suna kallon fina-finan action da maye duk da ire-iren wannan abubuwan to saboda haka a'a kawai dai akan wannan aka dora akai sa'a mutane na so shikenan akai ta tafiya a haka saboda haka a cikin shekara 20 din nan da kake magana babu wani babban jigo da ya fito dan za su ce da kai idan suka sa wani jigo ba sai ya ba a siya ba su kuma kasuwa suke yi wa kuma ba za ga laifin su ba nake abinda suke yi wa kenan ba su da wani kudi da za a dauko a ba su su yi film din nan to wannan nake jin shine babban matsalar da an ce ci gaba magana ta gaskiya a nazarce ba a samu ni ci gaba ba inda dai ake din nan anan ake kuma nake jin din da shekara 20 haka za a ci gaba
idan har ba a canja ba
in ba a canja ba in kuma za a iya canjawa in kana son a canja inda halin canjawar
jidda akwai mala
to shikenan
Allah kin nan fu ya kamata ku shigo ku bayar da shawarwari ku kuma duba gurin da yake ya kamata a samu gyara a ce to nan an tasgade ya kamata a miƙe domin dai sana'ar film din nan ta zama wata hanya da ake ganin kamar yi da ita ko kuma rashin yi da ita a yanzu ba zai yi ba me zai hana ko kuma ana ganin ba za a iya jawo hankalin mutane su fuskanci abin su gane muhimmancinsa domin su ma su sa hannu a samu tafiya dodar din ba
ai ana yi misali akwai hanyoyi da yawa da mu muka fito da su wanda kuma muke taimaka ake taimakawa British Council kwanakin baya sun riga sun zo sun yi script net sun horan mutane da yawa akan yadda za a bullo wannan abu Alliance France tare da French Embassy su ma sun riga sun yi wannan tare da Mopan
har aka fi din almajirai
yawa to bayan wannan kuma yanzu haka abun mamaki abun wato takaici film din almajirai da aka yi Germans ne suka dauki nauyin abun mutanen Germans su suka dauki nauyin su ne executive producer din su ne producer din film din kuma Germany za a je a nuna shi kuma a ciki an tallata Germany babu inda aka yi magana Germany mutane mutum ba zai fahimci an yi magana Germans ba a farkon film din an rubuta sunayen waɗanda suka bada tallafi Jamusawa ne in ba ka san Jamusawa bane ba dan ba rubuta Jamusawa ba a ƙarshe an rubuta Gowata Institute dan Jamusawa ne amma a cikin film din an tallata Jamus saboda a ciki akwai yaron da yasa t-shirt riga an rubuta Germany balu a jiki
haka
to su suka fito suka zuba kuɗi suka yi wannan abin film din yayi ma'ana ya zabanto yanzu ana rarraba shi duniya tana gani to saboda haka dole sai ana an shishigo din kungiyoyi sun shishigo din to amma har yanzu an kasa fahimtar da masana'antar ta yadda za a dauki labarin ya bambanta ya zamanto an fice daga talking heads abinda ake nufi talking heads wato kwarangwalta ta magana
babu action
shikenan fuska kullum fuskar mutum saboda shi kansa wanda zai producer din zai ce a sa mun mai shinku a sa mun momo a samun waɗannan superstar din
haka
ai ta ganin fuskar su kuma idan mutum jarumin film din sa ne kudin sa ne to fuskar sa ta fita kowa fitowa saboda haka fuskar kullun fuskar ake tallatawa ba za ka taba ganin wani abu na nau'i na gani na garin ma ka ce ai wannan film din a Kano aka yi shi ba balantana ka ga wani abu da zai nuna abin nan sai dai da daddare kawai a nuna giran murtala shi ma wannan an dauka sau daya ne ake ta maimaita shi amma ba za a nuna maka wani abu outdoor scene wanda za ka gano dynamism follow na cewa gagarin da muke ba to duk irin wannan abubuwan canjin ba na mutum daya bane gaba daya ne idan ana so to amma kamar da na gaya maka da yawa kamar ba sa so tunda ke a yanzu haka dai ana samun abin da za a kaiwa biki alhamdulillah to da yawa haka suka tsaya
to mala a dazu a bayanan da kai ka nuna cewar canjin nan daga gurin masu kallo ya kamata a fara samun sa to ta yaya ake ganin masu kallo ya kamata su fara samun da canji
suke sayan film din
gaba daya
in film din bai maka ba kaga ji da shi na soyayya ne kakka sai shi
to jama'a shirin filan Hausa ake saurara daga gidan Radio Freedom domin ku da kuke kallo da kuma masu shiryawa muna tare da Professor Abdalla Uba Adamu na Jami'ar Bayero ta Kano kuma manazarci jigo kuma waɗanda ake cewa masu sa ido wajen abubuwan da suke faruwa a cikin wannan masana'anta tare da tabbatar da ganin cewar abubuwan da ake yi din basu saba da addini ko kuma al'ada ta malam Bahaushe ba, tunda sun yadda fim yana wakiltar waɗanda aka yi shi da yaran su ne a ko ina a fadin duniya. Dan haka muna fatan jin kiranku da sabanninku masu ma'ana a wannan fili a cikin wannan dare, tare da ni Balaraba Murtala Muhammad Baharu. Mamman Skifa, gare ka. Malam sanda kokari. Malam sanda da kokari.
Alhamdulillah.
Haka fa ake ta yi.
To ai shi
ne. Eh, yanzu gashi suna ta turo sakon. Eh. Suna ta turo
sakon. Kuma kafin su gama jin.
Eh, kafin su gama. Tun yanzu suna ta turowa gashi. Wannan fatan alkhairi ne, da fatan Allah ya mai da kai gida lafiya. Turai Akwalba kenan da waƙar Abubakar Kaduna da shi da Madina birnin Yaro, waƙar da aka yi wani fim wanda aka ce Rai Akwalba. To kada masu saurare su ji muna yanke waƙoƙin cewar malam yana cikin wannan zauri, a'a, shi kansa malam ɗin ya ce idan da akwai fim ɗin da za a iya haɗa shi da wata jarima, duk da dai ta riga ta yi aure, to shi ma zai iya fitowa wataƙila Ithaca a ciki, domin yana da rijista da ƙungiyar jarumawa masu fitowa a fina-finan Hausa, wato Artist Guild. Don haka malam, cewar gashi kana ta bayanai kuma waɗanda suke suna da muhimmanci matuƙa da kuma alfanu ga masana'antar da kuma masu kallon fina-finan. To amma a gabatarwar mu har mun faɗi cewar kai ma ka shirya wasu. Waɗanne irin fina-finai aka shirya waɗanda mai yiwuwa ko mai masu kallo sun taɓa kalla? Ko kuma kai ma ɗin ɗauka kai ka kudindi ne abin ka kai waje da su, domin kana ganin a can ne suka fi muhimmanci da daraja?
To bari ni bayanin shiga Actors Guild.
Haka
mutane suna ganin lokacin da ake cikin nazarin, wato zafin nazari, wajen shekara ta 2002 zuwa 2003 bayan an gama International Conference on House of Video Film, sai mutane suke ta cewa ai muna kyamatar abin. To a lokacin da gaba ɗayan mu duk manazartan wajen mu kusan 10,
haka
sai muka je muka ce to mu ma muna son mu shiga cikin wannan kungiya mu zama aktoci.
Eh.
Saka duk wani zagi da za a yi MP, mu ma MP ne an zage mu.
Kuma ku duro ta bayan gida ba, sai ku ce inda ake shiga za ku shiga.
Sai mu ma muka je muka shiga muka ce mu ma yanzu mun zama MP.
Haka.
Kuma idan akwai wani role da za a bamu, in aka bamu muka ga yayi daidai da rayuwar mu, sai mu karba mu.
Haka.
Kaga na farko kenan. Na biyu, akwai waɗanda suke cewa da mu idan kun raina tsayar rota ku hawo ki gyara. Wato kai ma in su suna yin film ɗinsu ne yadda su suka ga dama, in muna ganin a manazarta cewa kamata yi mu yi film, to mu ba mu je mu yi namu. To shine sai muka ɗauki wannan ƙalubalen muka yi. To a haka dai mun yi fina-finai guda hudu, wanda yake guda uku daban suke, ɗaya kuma shi ma daban yake. Na ƙarshe da aka yi, wanda na yi kwanan nan, sunan shi Muslim Hausa Lullabies and Children's Songs, wato waƙoƙin reno na mata da kuma waƙoƙin yara na dandali.
Haka.
Saboda haka ba fim ne na rawa da waƙa ba, yadda aka santa. Fim ne rawa da waƙa, amma ba yadda aka santa ba. Wato waƙoƙin yara na dandali kamar su Najejeni Gidan Goro, Belungo, da shauransu, su muka zauna. Aka zauna aka yi fim ɗinsu. Yara suka zauna suka yi performing, aka ɗauke su. Amma wata ƙungiya ce ta ɗauki nauyin biyan yin wannan, ana kiransa Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage a United Arab Emirates. Kuma fim ɗin za a sake shi ne a France, ba a Nigeria ba.
A ƙasar France?
A ƙasar France za a sake shi, a France za a yi shi. Sannan za a sa kofi a wata cibiya da ake kira Center for Study of Music in the World of Islam, wato cibiyar nazarin waƙoƙi, kaɗe-kaɗe da waƙoƙi a duniyar Musulmai. Wacce ita kuma za a kafa ta ne a shekara ta 2013 a Abu Dhabi. to wannan shine film na farko da Amin na baya baya wato Muslim House Lullabies and Children's Song babu shi a bata babu shi a kofar wambai babu shi a ko ina amma mutun yaje France wani wata kungiya wata cibiya can ta nazarin al'ummatan duniya za a samu sannan sai na biyu equestrian elegance wato equestrian elegance tana nufin kasaitar dawakai film ne akan hawan sallah kwanaki biyar din da ake yi
na hawan sallah
na hawan sallah akalla ba kasar an san kwana hudu ake yi
anan masarautar Kano kenan
to ai an banda masarautar Kano ai ba wata masarautar akalla ba kallawo
Allah ba
a to in akwai mu gani
to shikenan
to saboda haka wannan hawan sallah da ake yi rana kwana hudu ne to a babbar sallah kuma ana canjawa a tafi ban sautu sai kaga ya zama kwana biyar kenan to wannan aka zauna shi ma aka yi film din gaba daya Bala Anas Babillahi shi yayin directing din
marubuci
eh shi yayin directing ni kuma ne masa assistant director shi wannan equestrian elegance din an sake shi a Abu Dhabi a bara waccan kuma ya shiga duniya dan yanzu haka ana amfani da shi a matsayin manhajar koyarwa a University of California Los Angeles
yanzu malam a dan bantar numfashinka ba ni ina nan sai nake so in kalli wannan film yaya za a yi in gani
sai dai ka hakura ko kuma ka tafi University of California Los Angeles
yanzu ko a yanar gizo muka hawo muka nema ba za mu gani
ba za a samu ba saboda mu dama ba mun shidan nan ba amma ganin irin wannan tambaya za ta taso
to
sai muka karfafawa wa'ansu gwiwa sai suka yi makamancin wannan sai aka saka shi a yanar gizo kyauta saboda haka duk wanda yake son ya ga film akan hawan sallah kyauta ya je www.kanodarba.com www.kanodarba.com idan ya je nan gurin zai ga tarihin hawan sallah zai ga ranakun hawan sallah kuma mun ba da wani dan rariyar lika wanda in ka danna ta za ta sako maka da wani film akan coverage dai wanda kila ba film din bane dai yadda aka san film amma dai zaka gani abinda zai dan wato taimaka maka sannan sai film na uku The Khalifa in London a shekara ta 2008 aka gayyaci Sheikh Qadiriyya wato Khalifa Karibullah Nasir Kabar aka gayyace shi Ingila London saboda ya kai ziyara ta girmamawa to sai ya tafi din muka je tare da shi a wannan lokacin ne na tattaro duk bayanan da aka yi na mai da su na yi film wanda kuma an kai shi hukumar ta tafi nafinai sun ba mu certificate sun yi komai da komai to saboda haka wayannan guda ukun su ne wato fina-finan da zan ce biyu na yi directing ɗaya kuma na yi assistant director sannan sai na ƙarshe wanda yake shi wannan gwamnatin Kano ce ta ce a yi mata shi wato Kano State Constituency Accomplishment wato irin abubuwan da aka yi a mazabu wannan kuma film ne nasu na propaganda na gwamnati na yadda suke son su nuna abubuwan da aka yi to wayannan su ne wato kokarin gyara tsayuwar watan da muke son mu nuna wa shauran mutanen duniya cewa film in Bahaushe zai yi film ba wai rawa da waka zai yi ba ba kawai kuma labarin soyayya zai ba akwai abun nan bangarori da yawa na rayuwarmu wanda za mu iya tattarawa mu nuna wa duniya yadda muke ciki shi yasa za ka BBC World yanzu suna amfani da mutanen da suke yan film na kasashe da yawa don su tattaro musu wa'ansu fina-finan da za su nuna a BBC World muku har yanzu ban kai ga haka ba saboda haka kullum tunaninmu shi ne labaran soyayya ba a samu hanyar da za a fara dan rarrabawa ba saboda muka iba za mu iya kai wa BBC World za mu iya kai wa Al Jazeera za mu iya kai wa CNN duk za su iya nuna wa'annan fina-finan namu na wanda muke yi akan rayuwarmu amma ba akan wani zancen wani yana son wance iyaye ba sa so mu sai daga baya sai a hau da uwar da uban da kakarsu har da karansu ko yana rawa da waka
wanda daga baya ma karshen ta ma ana yin abin nan ne da ake cewa baya ba zani wajen muzanta al'adar ta Bahaushe ga wani sako da yake salam Baharu a gaskiya mun ji dadi kuma mun gamsu da dukkan bayanan Shehu Malami Allah ya kara muku basira amin kuma Allah ya maida malam gida lafiya daga Shamsu Engineer Classic Motors to malam Shamsu mun gode kuma ga malam muna tare da shi kuma ga sakonninku da dama suna shigowa cikin wannan layi da muka bayar domin isar da sako ga malam sai wani sakon shi ma da yace sara da sassaka fa ba sa hana gamji toho ku ci gaba da kawo mana fina-finai masu fadakarwa mu kuma mu ci gaba da yi muku addu'a gaisuwa ga Jamila na gudu daga Ibrahim Tiyola to malam Ibrahim kai ma ga sakonka mun karanta sai wani sakon da yake cewa assalamu alaikum malam muna maka fatan alkhairi tare da fatan Allah ya mai da kai gida lafiya. Yake cewa dan Allah malam shin koda akwai dan Allah koda akwai wani shiri da professor suka yi don ƙara inganta tsarin labarukan fina-finan Hausa, ina wa professor fatan alkhairi kuma Allah ya mai da shi gida lafiya daga Rashida A Muhammad dake unguwar Kwana Hudu.
Sai akwai
to
ga Bala Anas Babillahi ta kwanan nan ya riga ya gama wato koya mutane yadda ake rubuta labarin fim
haka,
kuma shi ma yayi ne haka sakamakon wato wani horo da ya samu a American Embassy wanda aka yi a cikin azumi na nuna mutane yadda za a tsara labarin fim. Saboda haka a yanzu haka akwai wani yunkuri da ake yi na koyawa mutane a ire-iren wannan abubuwan, amma babban albishir da nake so mutane su sani shine gwamnatin Kano ta kafa wani abin da ake kira Kano State Film Academy, wato wata cibiyar koyar da sana'ar film ta Kano, kuma ni ne na jagoranci wannan film academy din lokacin da aka fito da manhajar da sauransu din, ni na jagoranci wannan. Kuma alhamdulillah mun fito da tsari iri-iri wanda zai gamsar da kowa. Akwai abin da ake kira professional enrichment studies wanda mutum ina sha'awar kamar directing kawai zai je ya koyi directing ne wata guda, in yana son ya iya production zai je production ne wata guda. Sannan akwai certificate na shekara guda da mutum zai je
shaidar da za a ba wa mutum,
eh, za a baka shaida a ƙarshen shekara guda
haka.
A wani shi professional enrichment studies shi ma akwai certificate
haka,
amma akwai certificate course wanda za ka yi na shekara guda, wancan professional enrichment din wata ɗaya ne, sannan sai diploma ta shekara biyu
haka,
wanda in ka gama kuma za ka iya zuwa jami'a kai. Sannan jami'ar Bayero daga shekara mai zuwa insha Allah za ta fito da BA Film Studies, BA Theater and Film Studies. Wannan duk hanyoyi ne da muka gani bayan duk nazarce-nazarcen da muka yi, wanda kuma commissioner na yada labarai na yanzu professor Umar Farouk shine ma jigon fito da duk wayannan tsare-tsaren, wanda yake ta hanyarsa ne yanzu a matsayin sa na former head of department na mass communication da kuma yanzu commissioner, yasa aka dada fito da wayannan abubuwan saboda a gyara masana'antar, saboda haka yana da kishin abin a cikin zuciyarsa.
To ga wani sako ya ce Salamu Baharu, da farko ni ne a Dodoka kuma naji dadin zuwan professor wannan shirin, saboda haka a cigaba da gayyato mana irin su domin amsa tambayoyi masu ma'ana daga a Dodoka koki. To malam Ado mun gode. Ga wani sakon ma yake cewa assalamu alaikum malam, mu ne maka barka da dare, kuma muna fatan Allah isa wannan masana'anta masana'anta ta Kannywood ta ci gaba da dorewa bisa turbar da ake so, ku huta lafiya. Duk da dai babu suna a cikin sakon, amman ko ba mu sani ba ko da akwai waɗanda suka kira domin yin tsokaci ko kuma bayani ga malam. Hello to Salamu Baharu, dan Allah me yasa baka so ka ringa karanta mana sakonmu? A huta lafiya, sako daga Kabiru Muktar Maska. To malam Kabiru, gashi ma na karanta yanzu, me yiwa sakon naka bai shigo bane ko kuma ya ci ga cikin rububin ɗaruruwan da ake aikowa kamar yanda kake jin ƙarar shigowar sakon a yanzu? Bari mu ji mai kira a kan layi. To maman ya ce mana har yanzu dai mutane na nan na tunalibe. Sai wani sakon da yace Salam, ya kokari mu ne muku kyakkyawan zato a har hanyar ci gaba da wannan sana'a mai matukar dumbin albarka da kuma tara al'umma a cikin ta. Kuma mune wa professor fatan alkhairi kuma Allah ya mai da shi gida lafiya daga Al-Amin Video Club kawo kusa da masallacin Bulama. To jama'a dai ga su suna ta turo sakonni kuma da dama. Malam a yanzu ga wani sako da yake cewa assalamu alaikum malam, mun ji bayanan da kake yi kuma mun gamsu da abubuwan da ka faɗa, amma wani jan hankali za a yi wa al'umma domin su tallafi wannan sana'a tunda dai ba za ta yiwu a yashe ta gaba ɗaya ba? Mune maka fatan alkhairi daga Bashir Ai Ahmad Kofar Ruwa.
To wannan tambaya ce mai mahimmanci kwarai da gaske, saboda za ka ga cewa mutum ya tsikila yana da wani tunani mai kyau wanda jama'a za su so, amma ba shi da hanyar da zai aiwatar da shi. To matsalar shi ne gwamnatin Kano da ta fito da wani hanya na tallafawa mutane a kan wannan sana'ar. To kuma an ba da ɗan rance na ɗan rancen abin da za a ɗan bayar, abin ya riga ya faskara saboda an samu matsaloli da dama. Wannan shi ne ke daɗa tsorata mutane. To amma abin da har yanzu masana'anta ba su sani ba shine akwai hanyoyi na samun kuɗaɗe da yawa daga ƙasashen duniya da kuma ƙungiyoyi na duniya wanda sai ka neme su. Kwanakin baya Ford Foundation suka fito da gasar neman tallafi a yi fim na ta wajen miliyan dala miliyan 6 suka watsa shi a duniya kuma mutanen mu mun gaya musu mun ce gafa wannan abubuwan ku nema to amma saboda watakila tsoron ganin cewa ba za su iya kai ga daidai dan kowa da kowa zai iya nema ba za su iya kaiwa ga yadda shauran za su iya yi ba da yawa ba su nema ba abin harin da kai zai wuce saboda haka akwai hanyoyi da yawa wanda ke dole dan film din ba kana zauna a gida za a zo a kawo maka makudan kudi a ce kai film ba sai ka tashi ka kokari ka nema kuma akwai su da yawa a internet din mutum zai duba
haka to a yanzu malam ga lokaci yana ta karatu menene wani jan hankalin za a yi wa sauran jama'a da za a yi musu game da tallafa sana'ar tafina-finan Hausa
kamar yadda na yi bayani dazu ko da yake a gurguje ne yanzu zan samu damar in dada dan ƙara tashi ko da kaɗan mintuna kaɗan ne saboda damuwar da muka nuna mu a nazarce da kuma damuwar da aka nuna a gwamnatance gwamnatin Kano ta yi alƙawarin kafa Kano State Film Academy wannan film academy din makaranta ce ta koyawa mutane sana'ar film saboda fatan mu a koyawa mutane sana'ar film din a ilmance saboda ana cewa yanzu kowa ya yi ne saboda ya gani ya iya ya wani zai ce da kai ya ga fina-finai sun fi dari saboda haka shi ma yanzu ya iya to amma yanzu ana son a fito da abin a ilmance shi yasa da ce da kai idan har an abin ya kankama kuma a tsarin mu zai fara ne ran 8 ga watan Oktoba na wannan shekarar to idan har ya kankama akwai kwasa-kwasai uku da mutum zai yi zai iya yin professional enrichment inda zai dauki wata guda ya dauki one course na kawai wani bangare ya yi wata guda ya yi a ƙarshe a bashi certificate in yana so ya sake daukan wani sannan zai iya yin certificate na shekara guda wanda shi ma kuma a ƙarshe za a bashi sannan zai iya yin diploma ta shekara biyu wanda shi ma a ƙarshe za a bashi certificate sannan zai iya zuwa jami'a ya yi degree wanda da ba a yi a arewacin Najeriya amma yanzu jami'ar Bayero za ta fara yin BA film studies wanda ke shi ma za a zo a yi so saboda haka wannan su ne hanyoyin da muka fito da su na cewa nan gaba nan da shekara 5-10 za a samu mutane wanda za su dinga yin film din a ilmance a tsanake wanda kuma duniya za ta gani saboda yanzu za a samu horo za a samu koyarwa yadda ya kamata
haka to gashi mun dauko shirin kuma lokacin ya karato mu kwarai-kwarai da gaske malam a daidai wannan gabar kafin masu saurare su ji mu gaba ɗaya mun nan da ɗeta barmar za mu so a faɗi sako takaitacce domin danganta su masu kallon da kuma masu sana'ar.
To su masu kallo kamata ya yi la'akari da cewa masu film din nan suna yin fina-finan ne bisa fahimtarsu.
Haka ne.
Saboda haka su daga musu gaba a yi musu uzuri. Da yawa daga cikinsu suna yi ne saboda haka suka ɗauko abin a haka suka gani. So yanzu ƙoƙarin da muke yi shi ne mu ilmantar da su akan yadda ya kamata a yi film din saboda wato a samu cigaban abin. Su kuma masu kallo kamata yi su masu film din kamata yi su fahimta cewa fa masu kallo suna da haƙƙi a wakilce su yadda ya kamata yaro ko almajiri ne in dai Bahaushe ne yana da ƴancin da za a wakilce shi yadda ya kamata ba kawai a yi masa karantsaye a nuna shi yadda aka ga dama a nuna al'adar sai da aka ga dama ba a ce al'adar sa ce saboda haka wannan abin guda biyun ya kamata nake jin a maida hankali akai insha Allah za a samu waraka
haka ne to jama'a Professor Abdullahi Uba Adamu kenan a filin fina-finan Hausa don kuma su kallon fina-finan da kuma shiryawar. Don haka a cikin fina-finan da muka gaya muku za a ci gasa akwai fim ɗin motsin rai wanda za a ci atamfofi guda biyu da shadda biyu da agogon bango guda shida sannan da rediyo kwaya ɗaya har guda hudu. Malam a madadin hukumar gidan Radio Freedom wanda suka ɗauki nauyin wannan gabatar da wannan shiri na tsawon wannan shekaru. Da ni da na gabatar da shirin da kuma sauran waɗanda suka taimaka wajen gudanar da shirin musamman Muhammad Abdu wato Mamman Skifa wanda ya sada mu da masu saurari da kuma injiniyoyinmu mu ne wa malam fatan Allah ya mai da kai gida lafiya
amin
don haka masu sauraron wannan shiri na filin fina-finan Hausa gaba ɗaya anan za mu nannaɗe tabarmar shirin sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu inda za ku ji mu da ɗaya daga cikin wani babban jami'i a cikin gwamnatin jihar Kano amma kafin ranar sai mu ce Allah ya sake haɗa mu da alkhairinsa amin mun kwana lafiya. Mala sanda kokari.
Hazunan lafiya ne mana ki. Sanda kokari.